Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen talata 7 ga watan Yuni da fatan masu azumi na ci gaba da ibada lahiya kuma ana shirye-shiryen shan ruwa lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zango FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwani. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau zamani ya kawo mu wani lokaci na kafofin sada zumunta waɗanda kusan kowa ya jarabta da su ba babba ba yaro kuma da yake muna cikin watan azumi yaya ya kamata a yi mu'amala da waɗannan kafofi na sada zumunta an san suna da amfani amma kuma sukan iya kai mutun su baro shi musamman a cikin wannan lokaci na azumi Sheikh Muhammad bin Usman babban limamin masallacin Kwandila na tafa da nasiha
kafofi na sada zumunta da ake kira social media suna da matukar amfani ga zan sun kai wajen 100 a yau wuka ne ita wuka kana iya yanka ragon laye da ita kuma mai yanka alade zai yanka alade da ita amma wuka ce din kenan ya danganta ga abin da suke kira utilization amfani da wannan abu din
ku kasance tare da mu domin jin wannan nasihar har wayo muna tare da ayar mu ta yau daga Dr. Sharif Almuhajir da kwalamar Ramadan daga madahin Maryam Kabiru Fage da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa
a shafin mu na Facebook mun yi muku tambaya cewa ta yaya kafofin musanyar bayanai da sada zumunta na zamani da kuma wayoyin salula ke iya bata dangantakar mutum da mahallacin sa a lokacin azumin Ramadan ga amsoshin wasu daga cikin ku
Sakon farko Sani Dahiru yace idan ya zama na cewa mutum yana amfani da su ne wajen kalle-kallen hotunan batsa da yin maganganu na cin mutuncin bayan Allah da kuma yin wasu kalamai na batsa musamman tsakanin shi da mata to ko ba azumi ba wannan wani abu ne da zai gurbata tare da lalata alaka tsakaninsa da Allah har ma da mutane baki daya
ni kan banga yadda za a yi a ce wai wayar salula ko kafafan musanyar bayanai da sada zumunta na bata azumi ba matukar mutum ya san muhimmancin azumi sako daga Maimunatu AA Kurga amarya ga Jamila Musa Saban Lai
to sai kuma Sa'idu Sabo Auyo yace yau da gobe ai idan mutum bai yi taka tsantsan ba da kafofin sada zumunta da dai sauran kafofin sadarwa to mutum zai yi azumin banza domin su kayan sadarwa wannan komai na saban Allah ana iya yi da su
hakika irin waɗannan kafafin sada zumunta na zamanin da kuma wayoyin salula sun zama tamkar hanjin jimina ne Wato suna iya zama alheri ga mutum kuma a hannu guda suna iya kai mutum ga halaka ga misali a watan Ramadan ire-iren irin waɗannan ababen babban illar da suke yi wa mutum shine su shagaltar da shi daga barin ambaton Allah da kuma wasu ibadu na nafila kuma mutum yana iya amfani da su wajen kallon hotunan batsa da kuma kallon fina-finan da ba su da amfani amma a bangare guda ga mai hankali yana iya amfani da su wajen sauraron karatuttuka ko kuma rubuce-rubucen abin da zai amfani jama'a Allah ya sa mu dace sako daga Bilkisu Mudassir Tafawa Balewa
sai sakon Jamilu Muhammad Gwaram yace lalle yau da gobe wannan maudu'i yayi kyau akwai hanyoyi da dama da kafafan sada zumunci ke haifarwa na daya shiga bangaren da suke nuna badala wato pornography a turance na biyu hira ta kai tsaye asiri tsakanin mace da namiji wato instant chat sai kuma na uku yada hotunan batsa da na kallo vision and motion wato masu motsi da kuma wanda ake iya gani kenan. Na hudu yace bada labarin batsa da kuma munanan kalamai da cin mutunci da sauransu.
Yau da gobe komai da ruwanku. Tabbas kun kawo magana a daidai lokacinta. Hakan na faruwa ta hanyar kallon fina-finai na batsa da sauraron kade-kade da tattauna badala ta hanyoyin kafofin sada zumunta da wayar salula kamar su YouTube, WhatsApp, Togo, Eskimi, Facebook, FreeChat da dai sauransu. Wa uba satellite cable. Haka zalika zaka iya kyautata dangantakarka tsakani da Allah ta waɗannan hanyoyin sada zumunta. Kamar ta yaɗa da'awa da wa'azi da nasiha da faɗakarwa ta Facebook da YouTube da duk wata hanya da zaka iya domin samun rahama a maimakon sabawa mahallacinka a wannan wata mai daraja. Allah ka sa mu dace da rahamarka a wannan wata. Sako daga Kabiru Babandi Gumel.
To amin. Sai kuma Muhammad Salisu Dalladi yace yau da gobe kafafen sadarwa na zamani ba su da illa ga dangantakar da ke tsakanin bawa da ubangijinsa a wannan wata mai daraja, sai dai idan mai shi yayi amfani da su ta hanyar da bata dace ba, kamar cin mutuncin mutane da kazafi da hirar banza da kallakallan hotuna ko fina-finan batsa da makamantansu. Yin haka zai sa ma yayi asarar ladan azuminsa bayan zunubi mai tarin yawa da ke kansa, saboda azumi ya kunshi kiyaye ji da gani da kuma harshe bayan kauracewa ci da sha da jima'i. Saboda haka mai azumi ya kiyaye idan zai yi amfani da su ya san mai ya kamata ya karanta ko ya rubuta ko ya gani. Allah muke roko ya ba mu albarkar da ke cikin wannan wata mai daraja.
Yau da gobe kafofin yada labarai da wayoyin salula hakika suna taka muhimmiyar rawa wajen cinyewa mutum lokacin da ya kamata ya maida hankali wajen ganawa da ubangijinsa, walau ta hanyar nafilolin sallah ko kuma karatun Qur'ani da ma zikiri. Dan haka akwai buƙatar mu jingine waɗannan abubuwan guda biyu a lokacin Ramadana dan mu sharbi romo daga rabasar da ke cikin sa. Wannan kuma ba zai samu ba har sai mun dukufa da ibada ka'in da na'in. Sako daga mutawakkil Gambo Doko.
Sai kuma sakon ƙarshe na Fatima Hassan Almangawi Matina. Tace yau da gobe Ramadan Karim, ba shakka watan azumi wata ne na yawaita ibada, watan da mahallicin mu ya fifita shi akan sauran watanni kuma ya farlanta shi akan dukkan dan musulmi mace ko namiji baligi mai lafiya mazaunin gida. To saboda haka ya kamata masu amfani da shafukan sada zumunta su ma su yawaita bayanai akan yawaita ibada, misali yawaita karatun Alkur'ani mai girma, tasbihi, hailala, istighfari, tahmidi da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yawaita sadaka. A haka in Allah ya so sai mu ga Allah ya tausaya mana ya karbi ibadun mu. Mu guji maganganun batsa a bakuna ko a shafukan sada zumunta don mu kubutar da kanmu daga fadawa cikin masu kishirar banza. Daga ƙarshe ina yi wa dukkan musulmi fatan Allah ya sa muna cikin waɗanda za a gafartawa cikin wannan wata mai alfarma.
Jamila, to Allah ya raba mu da kishirar banza.
Amin.
Allah ya karbi ibadan mu.
Amin.
To kafin mu ci gaba ga ayar mu ta yau, ayata mu ta yau ita ce aya ta 125 a cikin suratul Nahl. Malaminmu na yau kuma shine Dr. Sharif Al-Muhajjir na sashen nazarin addinin Islama a Jami'ar Jihar Yobe.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah ta'ala a cikin wannan aya yana cewa, yana cikin umarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya wajabta masa cewa yayi kira zuwa ga Allah, zuwa ga tafarkin Allah, bil hikma, cikin hikima, cikin dabara, wal mau'izatil hasana, da wa'azi ingantacce, wajadilhum billati hiya ahsan. Sannan kuma an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da idan zai yi jayayya, idan ba a fahimci wannan sakonsa ba, ko kuma idan yana so ya tabbatar da wani abu da hujja, to ya bi hanya ko tafarki mafi inganci, tafarki kyakkyawa. Sannan kuma ya sani cewa Allah mahaliccinsa shi ne masani da dukkan wanda ya kauce daga kan hanyarsa, kuma shi ne masani akan wanda ya shirya ko kuma wanda suka samu shirya. wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda Allah ta'ala ya saukara cikin Qur'ani wanda suke wajabta al'amru bil ma'ruf, wato umarni da kyakkyawan aiki. Allah ta'ala ya wajabta kira zuwa ga aiki nagari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wannan kira nagari wajibi ne akan kowane musulmi. Saboda haka Allah ta'ala yake fifita manzon al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ku ne mafi ficiyar al'umma wadda aka aika ga mutane saboda kuna umarni da hali mai kyau kuma kuna hani zuwa ga mummunan aiki. Saboda haka wannan mun fahimci al'amru bil ma'ruf wajibi ne, to amma ya za a yi shi? Za a yi shi ne ta hanyar hikima, babu batanci, babu zagi, babu cin mutunci, babu tozartawa, babu kafirtawa, babu shirkantarwa. Sannan kuma za a yi wa'azi nitsatsi cikin nutsuwa, cikin kamala, cikin rashin zazzafan yanayi. Sannan kuma ba a cika son, saboda abu na uku shine in har ya zamto dole sai ka kafa hujjoji waɗanda za su nuna gajiyawar wanda yake kawo sabaninta, to ana son ka yi cikin hanyar da ta dace ba tare da sai ka musguna masa da kalma ko ka tozarta shi. Allah ta'ala cikin wata aya da yake fassara wannan aya da yake cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan, an hana mu yin jayayya ko wani abu na nuna gasar ilimi ko kuma nuna gasar wani abu na addini illa billati hi ahsan, sai dai mu bi hanya nagartacciya. Saboda haka wannan mujadala ba abu ce mai kyau in ta zama dole sai an yi, to ana son kar ai amfani da kalmomi da suke sosarai ko suke daga hankali. Sannan kuma inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili, ka sani cewa mahallicinka shine ya san duk wani wanda yake kan hanyar daidai, wato baka da iko, babu wajibi akan ka saka mutane daidai, ya sani Allah. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta, kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka isa ka shirye da wanda ka ga dama ba, walakin Allah yahdi man yasha, Allah ne ta'ala yake shirye da wanda ya ga dama. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, sannan shi Allah ta'ala shine yafi mu sanin wanda suka shirya. Anan idan muka duba za mu samu cewa al'ummar mu suna buƙatar amfani da wannan ayar sosai sosai, saboda kaucewa yin amfani da kalmomi marasa daɗi wanda suke ƙara kawo rarrabuwa, suke nuna zuwa, suke kira zuwa ga ƙungiyanci, suke kauda mutane zuwa ga addini, kuma hakan yana saka mutane suna ƙyamar sauraron wasu masu ilimi a cikin al'umma. Saboda haka ya kamata mutane su kiyaye wannan haƙƙin kuma su yi amfani da wannan ayar. Wannan wajibi ne ga dukkan musulmi ya nemo wa junansa zaman lafiya ta hanyar kalamai ingantattu da nitsatsu da kuma bin umarnin Ubangiji ta'ala. Allah ya bamu sa'a, kuma Allah ya sa Ramadan asal azmin mu na watan Ramadan da ibadar mu cikin watan Ramadan kar ku koyi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Kalkalin ta da murmushin ta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. Duk abin da nake bida Rabbi duka bani shi, dan na bauta ma na kyauta ta ayyuka domin kadai fa a duniya a rabbana. Mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri ɗan uwa. Naga kowa bai shirin tarbanta.
To yanzu kuma ga kwallamar Ramadan yau daga madafin ƴar uwata kuma yayata Maryam Kabiru Fage, ga ta nan da yadda ake yin fruit salad, wato kwaɗan ƴaƴan itatuwan marmari.
Wayo Allah tuwo tuwo namuro.
Salamu alaikum jama'a, yau zan kawo muku yadda ake yin fruit salad. A nan gure na aje kayan lambuna kamar su mangoro, abarba, tufa da inibi. Sai kuma a gefe guda ina da condensed sweet milk kamar majina bature, ina da sour cream. Idan babu sour cream, a madadin sour cream za a iya amfani da nono mai kauri, ina kuma da cream cheese. To yanzu yadda zamu fara, zan fara da wanke wato kayan lambun kenan. Bayan mun gama wanke kayan lambu, yanzu kuma zan yayyanka su. Su ba ƙanana ba, kuma su ba babba ba, daidai gwargwado. Zan yayyanka su. Bayan mun yanka, za mu juye su ne, sai nake juyewa a cikin rariya, strainer kenan, so ruwan fruit ɗin ya riƙa ƙasa. Sannan yanzu zan saka shi cream cheese ɗina a cikin mixer, sai in ɗauko mixer in saka in kunna, in ya so cream cheese ɗin dan yayi min laushi. To, bari in kunna mixer tawa. Ta, bayan cream cheese ɗin yayi laushi a cikin wannan kwana, zan ɗauko sai in juye shi sour cream ɗin da kuma majinar bature. Bayan na juye su, na haɗa su, na tabbatar da sun haɗu tare, sai in ɗauko shi wannan fruit ɗin wanda nake tsane ruwan, sai in zuba a ciki, sai na haɗa. Bayan ka haɗa, idan kana da coconut, wato sai ka ɗan grating ɗinta, ka gurgurje ta haka, ka yayyafa a kai, ka saka a cikin fridge don ya sanyi. To, jama'a, a sha ruwa lafiya. Mun gode.
Jamila, a wace unguwa Maryam take ne?
A nan Virginia.
Ke kwatanta mini gidanta zan, amma kuma to watakila dai.
Za ta yi miki na ke haɗin. Kin san ku daɗin wannan kwaɗan?
A sako mini a gwangwani. Amma ba gwangwanin majinar Bature. A'a, ba gwangwanin
majinar Bature. Ake cewa biki ji ba har haffar lashe ta ake yin shi gwangwanin ba.
Ban taɓa jin su, ban taɓa sanin sunan, kin ga na ƙaru. Ban taɓa sanin sunan wannan madara majinar Bature ba.
Sosai.
Grace tace su suna cewa majinar gwamna.
Tashin hankali. Mukan mun girma ana cewa majinar Bature, amma ba daɗin faɗa.
Yawwa, to yanzu ga Sheikh Muhammad bin Usman, babban limamin masallacin Kundila da Nasiha, da kuma bayani akan yadda kahohin sada zumunta na zamani ke iya ɓata azumi duk wanda irin amfanin da suke da shi.
To, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Waɗannan kafofi na sada zumunta na zamani suna da matuƙar amfani, a lokaci guda kuma suna da ɓarna irin tasu. Wato kamar wuƙa ne, ita wuƙa kana iya yanka ragwalle da ita, kuma mai yanka alade zai yanka alade da ita, amma wuƙa ce dai. Kenan, ya danganta ga abin da suke kira utilization, amfani da wannan abu din. Saboda waɗannan kafofi na sada zumunta da ake kira social media suna da matuƙar amfani, ga zan sun kai wajen 100 a yau, iri bangaren hoto da kallo da wayar sauransu misali. To, idan ka kalle su ta mahangar makarantar Ramadan, Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, sura ta 2 Al-Baqara kenan, aya mai lamba 183 daidai, ya ce: ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda suka yi imani, kaga sai Allah ya kira mu da suna mafi tsada, imani. Gani, sai ce an wajabta muku azumi shine kutiba alaikum siyam. Sai ba mu tarihi, yace yanda aka wajabta mu waɗanda suka zo gabanin, kenan ba mu muka fara yin azumi ba. Sai ce la'allakum tattaqun, da fata za ku ji tsoron Allah. Ah, kin ga sakon ya fito fili. Ashe hikimar tsora mana azumi shine samun tsoron Allah. To, tsoron Allah kuwa, idan ka ɗauki social media ɗinnan na yau, za su taimake mu jin tsoron Allah. Domin ta wannan hanya zai iya taimaka mana, in ɗauki waya in kira ɗan uwana, misali a can America ko a Turai ko a Saudiya, in ce wani an ga wata a tamu ƙasar kufa. Ko misali mu da muke Afirka ta yamma, in kira ɗan Niger in ce an ga wata. Ko ma a cikin gida Nigeria, yanzu misali ganin watan nan na bana, ai kin ga an ba da wayoyi na ƴan uwa da duk wanda ya gani a inda yake, ya kira malam wani, shi kuma ya gaya masa sarakuna iyayen ƙasa. To, kaga kafofin yaɗa labarai sun yi amfani a nan. Ta wannan hanya suna da matuƙar amfani. Za ka iya kiran wani a waya, ɗan uwanka ne, wanka ne, kane, a taƙaice hanya ce matuƙar amfani. Mutum zai iya amfani da irin su Facebook, irin su misali Twitter da su WhatsApp, wa'azzuka na malami gasunan. Amma idan ka auna wannan kuma da ɗaya ɓangare ɗin, la haula wala quwwata illa billah, sun ba da dama wajen kallace-kallace na banza, na fasadi, na tallata kwaya, da tallata giya, tallata hazazagin Allah, a'udhu billah, da zantattuka na batanci, da ƙarairayi iri-iri. To, in muka kalli wannan, muka kalli karantarwar Ramadan, musamman ayan da na janyo, aya mai lamba 183, ina ƙara jaddadawa, dan aje a ƙara kallon ayan a kalli fassararta da kyau. Allah ya ce an wajabta mana azumi ne dan mu ji tsoron Allah. Wa shikenan idan mutum ya sauka daga manufa mai kyau ta amfani da waɗannan kafofi ya koma zuwa ga shargalle da abin da ake kira chatting. Mutum ya ɗauki misali awa ɗaya, awa biyu yana chatting. Me kake chatowa? Zance na shirme, gulma, munafinci, ai kawata ce, girlfriend ce, ko ta ce boyfriend. A watan Ramadan na samu labari akwai kasar da tafi kowace kasa yau musulmi a duniya, Indonesia, a shekarun baya ban san bana ba. In Ramadan ya tsaya su kansa a kauda a rufe dukkanin tashoshi na batsa. Ko ba wai a Ramadan kaɗai abin zai tsaya, abin ya dore. Domin Allah ya ce don ku ji tsoron Allah. Yanzu kamar mutum ne idan ya je karatu a jami'a ya karanta aikin jarida, sunan shi fatan jarida har ya mutu yana da wannan title. Idan mutum ya karanta misali aikin gona sunan shi kaza, to in dai abin da na koyo yana min tasiri sunan yana dina har na mutu, to ai Ramadan makaranta ce ta Ubangiji. Ya kamata mu abin da muka koyo a gan shi ko da Ramadan ya wuce ya ta mana tasiri. Saboda haka kafofin yaɗa labarai na iya bata mutum azumi ta hanyoyi kamar haka. Hanya ta farko, bata lokaci, shi kuma lokaci yafi komai tsada a rayuwar mutum. Da haka ne ma Allah ya rantse da lokaci ya ce wal asr kenan. Na biyu, yakan kai ga mutum ya kallaci abubuwan da bai kamata ya kalla ba, tashoshi da basu kamata ba, duk ana samu ta waɗannan hanyoyin. Na uku, ya da gulmace da kunji. Ita kuma gulma mai yin ta ma ba zai shiga aljanna ba. A cikin hadisi na Huzaifah ibn al-Yaman a cikin Bukhari da Muslim, annabi na cewa la yadkhulu al-jannata qattatun, a wata ruwaya nan mamun al-gungu mai ba zai shiga aljanna ba. Na hudu, waɗannan kafofi na labarai suna tallata hotuna na mutane marasa kirki. Kaga az-zalimi an yaɗa hotonsa ya baka sha'awa, to shi kuma az-zalimi Allah ya ce, annabi na cewa zalunci sallallahu alaihi wasallam duhu ne daga cikin duhunnai ran tashin al-qiyama. A cikin hadisin Ibn Umar dake cikin Bukhari da Muslim yana cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama. Na biyar, daga cikin hanyar da azumin mutum zai iya baci, wato gaskata kowace irin magana. Ai mun gani a Facebook, ai mun gani a kaza-kaza, mun gani a WhatsApp, wannan ma zai iya bata maka azumi. Na shida, hanya ce da ke bada dama a ci mutuncin mutane. Ta hanyar waɗannan hanyoyi sai mutum ya zagi wani, ya ci masa mutunci, ya baje kolinsa na bakar magana game da shi. Shi ma wannan kin ga zai iya taimaka wajen bata mutum azuminsa. Sannan kuma na shida, ko in ce na bakwai kenan, hanyoyin nan na ainihin sada zumunta na zamani na taimakawa wajen sauraron kaɗe-kaɗe wanda kiɗa ba shi da wani amfani. Ka gani, yakan kashe zuciya, yakan sa mutum ya bata lokaci jin sautin da bai kamata ya ji shi ba. Sannan kuma wata hanya ta gaba ta waɗannan hanyoyin sai suna ma taimakawa wajen kai wasa da Qur'ani. Yanzu misali mutum zaki ga ya ɗauki Qur'ani kaddara ya yi recording, ya ɗauki karatun su dai Liman Harami misali nake bawa, ko Shuraim, ko ɗaya daga cikin malamai makaranta, ya mayar da shi abin da ake kira ringtone ko RT ɗinsa, wanda haramun ne ka sa karatun Qur'ani a matsayin RT. Dalilai kamar guda biyar. Na farko, idan ka sa karatun Qur'ani a matsayin ringtone ko kuma amo irin na kira, to ka mai da karatun Qur'ani kamar yaron gidanka kenan. Saboda shi wannan ringtone ai kamar yana gaya maka ne yalla wefa ana kiranka, wato kamar da Qur'ani kamar boyi kenan. Tunda akwai wayar da take da text message a ce excuse me boss, you've got a message, wai kai ne boss din. To ai wannan sakon ne ai saboda idan aka kira ka misali aka dauka, wato kamar wannan ringtone ya zama yaronka ne, to Qur'ani ya fi karfin kai haka kamar da shaka. Amma duk ta hanyar wayan zamani aka samu wannan, kin ga shi rashin amfani ko da mutum bai sani ba. Na biyu, haramcin sa karatun Qur'ani a ainihin abu duk zai shafi Ramadan. Zaka iske idan ana karatun Qur'anin aka kira mutum baya bari a kai karshen aya sai ya katse yana halo. Dan me zaka katse maganar Ubangiji mahaliccinka? Shugabanka, oga dinka, boss dinka a office in yana magana cewa kake yes sir sai ya kare, amma gashi ka katse maganar Allah ba tare da ka san ka fada cikin hadari ba. Kaga duk wannan a dalilin hanyoyin ci gaba na zamani ne. Na uku, daga cikin abin da zama haramun a sa karatun Qur'ani a cikin waya, zaka iske in ana yi ba a yin shiru, kuma shi Allah cewa wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa anṣitu la'allakum turhamun. In ana karatun Qur'ani ku yi shiru, ina shirun yake ana misali. Na biyar ko na hudu, budin goro, wani ruwa sha yasa a matsayin ringtone, wani kukan kare ne ringtone ɗinsa, wani kwankwasa kofa ne, to kai ma Qur'ani sunan shirin ton kenan, ka daidaita Qur'ani wajen suna da zuban ruwa da kukan kare, wannan zalunci ne. Na biyar, mutum zai iya shiga ban daki inda yake kazanta ji karatun Qur'ani ya taso. To duk wannan mutum zai iya yin sa a watan Ramadan, kuma watan Ramadan ba a yi shi da haka ba. Sannan wani abu na shida ko na takwas ko na tara ma zan ce. Abun bakin ciki za ga yara kanana, almajirai da ke yau suna bara da wayoyi a hannunsu. Wallahi inda zaka binciki wayar ka ga hotuna na kazanta a ciki sai kai mamaki. Sannan na takwas kunci na goma kai lissafin yana dambace min, amma kila ma saurare suna bina me nake faɗi. Wayoyin nan sun taimaka wajen lalata gidajen aure da yawa. Ko mutum yayi aure bai sani ba yana tare da matarsa, amma wadannan yana neman ta bai sani ba. Shi yasa wasu masu hikima ko masu kishi zance ko dabara in kishi na kishi ne mai kyau in yi aure sai da matarsa duk wayoyinki duk cire contact dake ciki, sai mai cire sim card din ya sa mata sabo saboda tsoron fitina da kiyaye tashin hankali. Wadannan kadan daga cikin abin da wato hanyoyin sada zumunta na zamani na amsuna da amfani kamar da na faɗa a baya, amma a ɗaya bangaren kuma in ka kalli tuli tarin abin da ke biyowa baya to sai ka ce dole a yi kafa kafa musamman a wannan wata mai albarka, watan da ake kulle kofofin wuta da jahannama, ake bude kofar rahama, shedano a kama su a daddaure su, to kuma sai ka zama shedanin kai kuma ta hanyar waya kai gulma kai da sun sali ko ta hanyar Facebook ko ta hanyar hoto Instagram ko ta hanyar Twitter ko ta hanyar Togo ko ta gasunan jik bila adadi. Saboda akwai amfani amma kuma sai an mai da hankali. Dan haka maganar ne ta Hausawa, wai mai rubabban hakuri ni tashi tauna to da Allah ya kaffa kaffa. Wanda ke gidan gilashi dare kuskure jifa da dutse. Da fata an fahimci wannan sako. Allah kuma ya gane da mu ga daidai ya ba mu ikon bin daidai. Ga kuskure ya ba mu ikon kauce mu wannan kuredin. Na'am.
Watan Ramadan ya iske mutane babu shiryawa cikin sabo suke kwana cikin shi suke tafarkawa. Watan Ramadan ya iske mutane babu shiryawa cikin sabo suke kwana cikin shi suke tafarkawa. Watan Ramadan ya baqum mai girma da ban sha'awa. Watan Ramadan an zabe ka don jin kai da yafewa. Watan Ramadan ya baqum mai girma da ban sha'awa. Watan Ramadan
Jamila to Allah ya kare mu, Allah ya ba mu ikon yin amfani da waɗannan kawayen sadarwa ta hanyar da ta dace.
Amin.
Jamila kahin azumi ni da ke da Daniel da kowa muna da ɗabi'u, akwai abubuwan da muke ci kullun waɗanda in an fara azumi in ka yanke me yake wanda yake baki wahala yanzu da aka fara azumi, menene wanda kin saba da shi wanda
kafe saboda yana san tashi da safin nan kawai idona ya bude sosai yanzu, wato in kika gani kamar mai ciwon kai saboda ban sha shi ba.
Ai ba kamar bane ni ma to abu diddai abin ne kafe dai kafe ne kawai wanda
gaskiya
ciwon da ciwon kai
gaskiya saboda ba shi, amma sai kiga cewa bayan sati guda kuma sai kiga jikinka ya saba
ya saba
kwarai.
Ni zan yi amfani da wannan azumi in daina shan kafi.
Gabaki ɗaya
shi. Kakaf,
to fa.
Zan yi amfani da azumi.
Amma ina da tambaya, ana kin gani kafin mu hawo su da na gaya wa masu sauraron mu da suke kan Twitter, na ce musu kamata ya ce yanda mutane suke kin shan ruwa da cin abinci, shi ma wannan kafafin sada zumunci din kwata-kwata su bar shi domin su
mai azumin shi ba sosai.
Azumin shi sosai. Amma sai wani ya ce amma kuma ai amfani da kafar kika yi yanzu kika yaɗa wannan labarin. Na ce eh kwarai da gaske, abin da nake nufi ana kin gani ina jin daɗin sa, amma dole ba kowanne nake bi ba kamar kafin a fara azumi ba.
Da za ka iya amfani da shi kawai kana ta hira kai ta ɓata lokaci, amma yanzu za ka iya kai bincike wani abu na ilimi
kwarai da gaske,
kamar karatu ta Qur'ani ma ga shi iPad a waya za ka iya kai karatu.
Kinga kamar Sheikh Muhammad Usman na gaya mishi na ce ina jin daɗin wa'azin shi, amma mu ba ma gida ba ma sauraron rediyo, don haka yanzu ina son mu fito da yadda za mu iya sauraron shi ko ma ina yake a duniya ya zama cewa za mu iya sauraron shi ta haka. To kinga ba wai lalle ba ne ba sai kai ta hira ko kana ta yaɗa su,
kuma wannan magana da kike yanzu haka
fasahar zamani ta kawo abin a sauƙaƙe a cikin ruwan sanyi za a iya duk inda yake yana wa'azi za a iya a hada
sosai
inda mutum yake saurara
gaskiya
ma saurare iyakacin shirin kenan ka hamu sallama muna muku fatan a sharuwa lahiya zuwa ga Aliyu Guda da Aware Suleiman da Maza Haruna da Nasiru Abba wadanda suka bi mu a Facebook yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Misha Halima Jumroke sallama da ku masu azumi a sharuwa lahiya.